يباع إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبارك الله لنا يا مبشي نا 29 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yazo daidai da 11 ga watan 5 2021 Gregorian calendar. Kamar da muka saba, da mu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba. Yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki ba za mu yi dogon karatu ba, saboda muna son za mu rufe wannan karatu sai kuma in baɗin Allah madaukakin sarki ya kai mu. Alarama ya yi tafiya, mun ɗan jira zai iso. To tunda bai iso ba, saboda haka za mu fara kafin Allah ya kawo shi. Yau za mu tashi aya ta 73 a cikin wannan sura mai albarka, suratul anfal, inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim wal ladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, wa inda suka kafirta sashen su majibintan lamuran sashe ne. Abinda wannan ibara take nufi wallahu ta'ala alam, yanayin kafiran duniya idan kuka lura a cikin al'amuransu, wato kansu a haɗe yake, sashensu suna taimakawa sashe, kowane irin nau'i na kafirci suke da shi. Da Yahudawa da Nasara a yau kansu ɗaya ne a kan mafi yawa daga cikin al'amura, duk da in sun koma za ka iya samun wato bambanci a tsakaninsu. Amma matsalar da ta taso ta son su mulki duniya ko kuma su mulki musulmi, kasashen musulmi, ko kuma su kawo matsala a addinin musulunci ko a al'ummar musulmi, to za ka samu kansu wato kenan ɗaya yake a haɗe suke, wannan suna taimaka ma wannan, wannan suna taimaka ma wannan. Duk da Yahudawa ba su yarda wani ya shiga cikin addininsu ba sai su, kawai da suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, idan ya zama guri ana tsammanin musulunci zai je shi, za su iya kashe dukiya mai yawa a yada Kirista a gurin, so musulunci ne ba sa so. In ya zama dole mutanen gurin sai sun karbi addini, to za su iya kashewa kuɗi mai yawan gaske domin addinin Kirista ya zama ya mamaye wannan guri din, amma ba za su yi da musulunci ba. Sannan da su da sauransu za su iya haɗa kai a ko'ina inda musulmi yake a kawo hargitsi, inda kuma ba musulmi a kai Kiristanci, za su yi wannan, hankalinsu a haɗe yake, kansu a haɗe yake a cikin irin waɗannan lamura. Wannan kuma idan kai nazari za ka tabbatar da cewa hakan ne. Sannan bayan su akwai kuma a duniyar nan da yawa wanda suke ba musulmi ba, ba kuma Kirista ba, ba kuma wata kenan Nasara ba, su ma kuma za ka ga kansu a haɗe yake wato kenan a kan irin waɗannan. Yanzu irin misali abubuwan da aka yi kasashen musulmi a baya inda suke da minority kamar su wani kasan abin da aka dinga kama mata musulmi ana zuwa musu fetur ana ƙone su, to za ka samu ba musulmai ba ne. Wani lokaci za ka samu su suna addinin Hindu ko wani abu makamancin wani, amma dai sun yi ca a kan musulunci, sun kuma haɗa kansu. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-aklatu ala qas'atiha ko ala al-qas'a, kafiran duniya za su haɗe kansu cap su kuma yi ca a kanku, kamar yanda masu cin abinci suke ci akan kwana abinci, wannan yana furgan loma ta nan, wannan furgan loma ta nan, da niyan sai an cinye wannan watakin abincin. To wannan shine yanda yanayin su kafiru suke. Allah madaukakin sarki ya tabbata ma da wannan. Wallazina kafaru ba'dhum awliya wa ba'd, sashen su majibintan lamuran sashi ne, suna taimakawa junansu akan watakin bukatunsu, musamman lokacin da suke kokarin ganin cewa sun kawo matsala addinin musulunci. Sai Allah ce illa taf'aluhu, to hukuma fa sai kun yi haka, kuma fa sai kun yi haka, sai zama mai kenan wallazina amanu ba'dhum awliya wa ba'd, ko yawa kuma fa sai kun yi haka, yanda suka dinke can duk da akwai matsala tsakanin su, duk da akwai matsala tsakanin su amma sun dinke cap, to fa kuma sai kun yi hakan nan, madama ku musulmi kuna nan kuna zaman kare a karofi, ko mane zaman karofi, zaman karofi, wannan gaban sa nan, wannan gaban sa can, wannan gaban sa can, wannan gaban sa, wannan ya juya wannan baya, wannan ya juya wannan baya, wannan ya juya wannan baya, madama za ku yi haka to fa za a samu matsala. Yadda su suka iya suka hade, kuma sai ku iya fadi. Kawai na nasara sura ba yake cewa Yahudawa addinin sun kasu kashi 71, Nasara sun kasu kashi 72, sannan wannan al'umma za ta kasu kashi 73. Kaga kenan su nan akwai 71, nan akwai 72, in ka hada baka 140 da nawa da 3, ko kuna 73, 143 nan sun hade, har ma sun hade da waɗanda ba ƴan uwansu ba, wanda ba a san iyaka ididdigansu ba, amma ku 73 ba za ku iya hade kanku ba. To wannan zai zama wata kenan mummunan matsala. Don haka Allah ce illa taf'aluhu, kuma fa dole sai kun yi hakan nan, in ba ku yi haka ba ta kun fitna, to fitina za ta kasance, fitina za ta kasance a ban ƙasa, fitina za ta kasance. Menene fitina? Shine abinda zai zo ya raba ku da addinin ku. Matsala za ta zo ta kashe-kashe, zai zo shi rikice-rikice, zai zo shi haraji, zai zo shi, za ku yaƙi junanku, za ku kashe junanku, za ku yi ta abin nan, sai ya zama raunin da kuke da ƙarfin da kuke da shi sai ya gushe, sai dan za a samu tanazi, za a samu jayayya, za a samu wannan bai yadda da wannan ba, za a samu wannan yana kyamar wannan. Allah ya ce wala tanazu ko fatashalu, kada ku yi tanazi, kada ku yi musayya, kada ku yi jayayya a tsakaninku, sai ku rarrabu. In ku rarrabu kuma wata sabari hukum, ƙarfin iskar ku sai ta sace, duk ƙarfin tayar iskar ta sace sai ka tausaya mata, idan ana tafiya da ita, duk ƙarfin taya in dai iskar ta ta sace, to wallahi za ka tausaya mata, madama za a tafiya da ita ba ta minti kadan za ta lalace. Haka kuma duk ƙarfin ku in dai iskar ku ta sace, hakan nan ne zai faru da ku. Saboda fatana zai kasance wanda za ta zo ta raba ku da addinin ku, ta raba ku da imanin ku, ta raba ku da ƙarfin ku. To kun fitantin fil ardi ko fitina zai zama wato kenan a ban ƙasa da yawa, wa fasadun kabirun, sannan barna za ta zo ta zama da yawa. Fitina za ta zo ta, fitina shine abin da zai zo ya raba mutum da imaninsa, fasadi kuma shi ma zai raba mutum da imaninsa, zai raba mutum da addininsa, domin barna ne, shan giya zai yi yawa, ba wanda zai iya, zai iya hanawa, zina za ta yi yawa, ba wanda zai hana, kada-kada zai yi yawa, ba wanda zai hana, zalunci zai yi yawa, cin hanci da rashawa zai yi yawa, duk abin da ka sani na barna, hatta tsafi zai yawa, kowane mai tsafi zai fito a fili ya nuna aikin sa na fasadi a ban kasa, babu wanda zai iya abin nan. Zai zama saboda mai tafana alkhairu wa sulha uzallu, alkhairi ya riga ya fara karewa, masu gyara na hakika kuma sun zama wulakantattu, da haka sai magana ma ba za a saurare su ba. Wa ma an munkari fil nasi nahi, babu wanda zai hani a cikin akan munkari a cikin mutane. To kaga wata kenan akwai matsala. Kenan Allah madaukakin sarki wannan aya yana kira mu musulmi mu hada kanmu, in mun hada kanmu za a samu wata kenan warwarar maslaha, in ba mu hada kanmu ba kuma fasadi da barna zai yadu a ban kasa. Wallazina amanu,
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
الله وراك إن ذلك شيء والذين آمنوا وينادوا سك إيمان وهاجروا كوسك هجرة كنا كمان كذابي ترى دم صاحب مزار الله صلى الله عليه وسلم أكين wanda suka karbi imani a gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan suka hijira daga Makka suka koma Madina to wannan Allah barkatun shi ya ambace su yake wajahadu kuma suka zo suka yi jihadi bana suka yi kokari dan musulunci ya ci gaba sun yi kokari fi sabilillahi domin Allah madaukakin sarki ba dan daukakar kansu ba ba dan kuma neman duniya ba ba dan wani abu sun yi dan Allah sun yi imani sun bar gidajensu wato kenan sun yi hijira sun kaurace sun bar kasuwancinsu sun bar iyalansu sun bar komai da komai suka hijira sannan suka yi jihadi dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki wayannan mutanen wallazina awo da wanda suka taro su da wanda suka taro su a lokacin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bar Makka babu shiri za su tafi Madina ne to a Madinan in sun je su za su samu masauki za a tanada musu masauki za a baka gida za a baka kaza har jari ana bayarwa har matan aure ana bayarwa in mace ne bata da miji za a samu mata miji dai sauransu to wayannan abinda mutanen Madina suka yi shine ake kiran su sun taro mutanen Makka a jikin su ma'ana sun rungume su kenan to da wayancan da suka yi hijira da wayannan mutanen Madina wanda suka bada dama a masu hijirar nan suka karbe su wallazina awo wa nasaruhu ko zunda suka taimaka wa addinin musulunci ko kuma suka taimaki Annabi sallallahu alaihi wa sallam walaka humul mu'minuna haqqan wa innahum sunnat tabbatacin mu'mine sunnat tabbatacin mu'mine kitabi ga sahaba Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hukuncin sa zai iya jambazan sa zuwa kanmu imani dai ana buƙatar mu imani sannan in ta kama hijira dole za mu hijira saboda mu gujewa addinin mu domin da fitina ta zo ta raba ka da imanin ka ka mutu kana arni gara ka bar garin ka bar dukiyar ka tafi inda zaka je ka rayu kana musulmi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-jihadu madu ila yawmil qiyama jihadi yana nan har tashin al-qiyama saboda musulunci ya tabbata to saboda haka dole mutun zai yi wannan imani din sannan idan wani yazo yana bukatar agaji dan addinin musulunci sai ya ci gaba saboda inda yake ba zai iya addinin sa ba sai yazo ya same ka to hakkin sa ne akan ka ka zama ka rungume shi kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka suka firgita suka tafi neman mafaka mutanen Madina sai suka karbe su sai Allah ya ce to wannan da suka hijiran da wannan da suka karbe su akan wato kenan taimakon addinin musulunci wayannan sune mu'minai wato kenan na gaskiya walaka humul mu'minuna haqqan wannan sune mu'minai na gaskiya lahum maghfiratun lalle gafaran Allah madaukakin sarki ta tabbata a gare su wa rizqun sannan Allah zai ba su wani arziki na musamman karimun wanda yake wato kenan na karimci Allah zai ba su arziki a gidan aljanna irin arziki na karimci irin arziki na mutunci irin arziki wato kenan na mutuntawa a ce Allah madaukakin sarki da kansa zai musu wannan abun kaga karshen karantawa kenan saboda haka duk wanda suka yi wannan ga abin da Allah madaukakin sarki zai musu to mu je mallam
wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
الله madaukakin sarki yace wallazina amanu wa yanada suka yi imani min ba'du bayan wa'ancan kenan min ba'du wato kenan nan malaman tafsiri suka ce ba'adu ana nufin ba'ad sulhul hudaybiya bayan an yi sulhi tsakanin musulmi wato kenan da Hudaybiya kaga nan yayi magaran hijira guda biyu a can yace walazina amanu wa hajaru wanda suka yi imani suka yi hijira kenan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko kenan dan ko yace walazina amanu min ba'du wa'inda suka yi imani kuma daga baya shine bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tafi Makka yayi umra kafiran Makka suka tare sai akai sulhu wanda muke ta bayanin sa akai sulhu tsakanin sa da mutanen Makka dan haka dole zai dawo sai baki yayi to bayan wannan ai akwai yarjejeniyar da akai shine cewa duk wanda ya musulunta a Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbe shi ba amma wanda ya kafirta a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam zai release din sai koma abin nan to bayan an yi yarjejeniya akan wannan kuma waɗansu suka musulunta a Makka to su ne wannan ibara ta biyu take magana akan su wallazina amanu min ba'du wanda suka yi imani bayan daga bayan wancan kenan ko wahajaru kuma suka yi hijira suka yi hijira ko mun yi bayani cewa waɗanda suka yi imani sun zo Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbe su ba irin su abin irin su Abu Jandal Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai hakuri Allah madaukakin sarki zai ba ku mafita saboda haka ya tafi sai ya je wani guri ya tsaya sai Abu Basir shi ma ya gudu daga Makka shi ma saboda Makka ba za ta zauna ba ya bi Abu Jandal saboda haka wasu ma sun imani sai su bi su kaga kenan a waje su ma sun yi tasu hijiran duk da basu karu so wato kenan Madina ba saboda alƙawarin da aka yi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka to waɗannan da suka yi hijira wajahadu su ma suka yi kokari to waɗannan ma aku suna tare da ku su ma suna tare da ku duk da cewa sun yi imani daga baya yanzu sun yi hijirar su daga baya to su kuma suna tare da ku amma daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ci Makka da yaki yace la hijrata ba'da al-fatih babu sauran hijira kuma bayan cin Makka da yaki kenan kaga wannan hijira ta su kafin cin Makka ne kuma cin Makka da yaki an yi ta ne bayan an yi wannan sulhul Hudaybiya a mafi rinjayen tarihi da shekara biyu ko kuma an gama shekara ta farko an shiga shekara wato kenan ta biyu bata kare ba akai wannan kuma ga nan Allah madaukakin sarki ya magana hijira guda biyu hijiran farko na wancan to da haka hijiran ta biyu na automatically bayan wato kenan sulhul Hudaybiya ne to Allah madaukakin sarki ce su ma ma'akum suna nan tare da ku suna tare da ku saboda haka kai kaga babu banci tsakanin waɗannan da waɗannan amma da aka ci Makka da yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la hijrata ba'da al-fatih ba'da fatih ai bayan cin Makka da yaki kenan malaman tafsiri suka ce la annaha sarar darul islam saboda Makka a yanzu ita ma ta riga ta zama darul islami ana hijira ne kuma daga darul kufri zuwa darul islam don haka wannan yana nuna cewa duk lokacin da aka sake samu wani darul kufrin to mutum zai iya hijira ya koma wato kenan darul islam wa ulaika minkum ko waɗannan wajahadu ma'akum sun yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum su waɗannan suna tare da ku wanda suka wani hijira ta bi kenan ta ba wa ulul arhami lalle ma abota wato kenan dangantaka ba'duhum ala bi ba'd sashin su shi yafi cancanta da sashi ulul arham sune dangi amma a larabci in sun ce zawul arham suna nufin wato kenan dangin mutum amma ba na wajen uwa ba ba na wajen uwa ba na wajen ubansa kuma malaman gado in sun ce ulul arhami suna nufin wato kenan dangi na wajen uba wanda ba za su ci gadon mutum ba wanda ba za su ci gadon mutum ba to waɗannan su ne ake kiran su wato kenan ulul arhami ulul arhami duk da cewa akwai wato kenan cece ku ce tsakanin wato kenan magabata akan wannan su wayannan ulul arhami Allah ce ba'dhum ala bi ba'd sashin su su fi cancanta su zama majibincan al'amari da sashi wannan su taimaki wannan wannan su taimaki wannan ko wannan su ci gadon wannan wannan su ci gadon wannan ko wannan su mu'amala da wannan wannan su tunda yake a cakude wato kenan suke ba'dhum ala bi ba'd fi kitabillahi hakan ne yazo a cikin littafin Allah dan haka wannan shi ta zama wato kenan ta kawo ban fahimta manya-manya guda biyu tsakanin sahabbai. Sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki da shi yana daga cikin waɗanda da shi da Zaid bin Thabit da Abdullahi dan Umar suna daga cikin waɗanda suke ganin cewa ulul arhami za su iya cin gado, za su iya cin gado kenan, dangi na wajen uba za su iya cin gado. Menene dalilin suka ci ga wannan aya? Allah ya ce wallazina amanu ko ay wa ulul arhami ba'dhum ala ba'd, inda akwai dangantaka ta rahim to sashen su suka fi cancanta su shafe. Mai iskal na farko na wannan ayar na wannan gurin, in an ce rahim ana nufin wato mahaifa, ulul arhami wanda mahaifa ta hada, kaga kenan wanda mahaifa ta hada ne, wanda na farko da ya kamata a ce mahaifa ta hada shine uwa, ita ce uwa, dan haka dangin uwa ma suna ciki kenan, su ma ulul arhami ne. To amma a ka'idar larabci a wancan lokacin da shari'a da al'ada, in an ce ulul arhami ana nufin wato kenan na wajen uba ne, kamar yadda muka bayani a farko. Don haka Sayyidina Abubakar da Zaid bin Thabit da Abdullahi bin Umar da wasu daga cikin magabata suka ce ulul arhami za su iya cin gado. Amma Sayyidina Umar da Abdullahi dan Mas'ud da wasu daga cikin magabata suka ce a ulul arhami ba za su ci gado ba, saboda haka aka kayyade iyaka wanda suke ci wato kenan cin gado, amma ulul arhami su ne ana kiyaye dai a musu wato kenan ihsani in an zo rabon gado. Amma wayannan nabi mai dalilin su ai na farko gashi sun yi istidlali da wannan aya din, sai suka ce a wannan aya din ta zo mujmala ne, a dunkule ta zo ta, dan haka tana bukatan a fasata a faskara a ga dalla-dallan cikin ta. To ina za mu samu wannan? Sai suka ce ga ayar da bangado yusikumullahu fi auladikum bil zakari misl hadd al unsay, dan haka abinda wannan aya ta gado ta zo ta, da can kuma karshen suratul nisa'i, to wayannan ayoyin da suka yi magana gado a iyaka nan ne za a tsaya. Kuma wannan shine magana wadda ta fi rinjaye magana sayyidina Umar din da Abdullahi bin Mas'ud da kuma wato kenan wasu daga cikin manyan malaman abin da aka shine abin da mazhabu Malik ta tafi a kansa, cewa wayanda Qur'ani ya ayyana za su ci gado a cikin suratul nisa'i, to su ne wato kenan masu cin gado. Don haka ulul arhami sai dai wato kenan in da wani hali a musu wani ihsani, kamar yadda Allah yake cewa wai za hadar kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minha farzuquhum minhu in an zo za a raba gado, kuma al'amarin ya zama yana da yalwa sosai, sai aka samu wayannan sun zo su ga dangin irin wanda ba za su ci gadon ba, ga miskine ga menene, babu laifi za a yi wato kenan arzusa su da wani bangare na wannan wato kenan za a yi ba su, amma a babin ihsani dan kazan kada 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 haka nan abin, amma asalin masu cin gado wato kenan su ne. Wannan din ma wasu malamai suka ce ba za a yi ba, saboda ayan da ta ayyana kowa in ka dauke su ka ba su wani abu, to wanda aka ce ba shi nisfi ba zai samu nisfi ba, wanda aka ce a ba shi rubu'i sai dai ka ba shi rubu'u ma bakiya, wanda aka ce ya samu sulusi shi ba, in ka taba wani abu a cikin rabon gado to sai dai ka ba shi wato kenan sulusi ma bakiya. Da haka suka ce ita ma waccan din nasika ce, idza hadara ulul qurba suka ce ita ma kanta nasika ce, ayan gaban ta wato kenan ita ce soke shi, inna allaha lalle Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in alim, lalle tabbas Allah madaukakin sarki masani ne akan wato kenan kowane lamari, komai Allah madaukakin sarki wato kenan masani ne akan sa, babu abu da ya goya Allah madaukakin sarki jalla an tajbihi wa an tafsil wa tajbihi ko Allah madaukakin sarki wato kenan wa yusiru zarrata fi zalma'i kama yara ma gabata zalma'i, Allah yana kallon kwayan zarra a cikin duhun dare, kama yara ma gabata zalma'i kamar yadda yake ganin abin da ya buya a cikin teku, abin da yake karkashin teku Allah yana ganin sa kwayar zarra a cikin duhun dare Allah madaukakin sarki ya ganta saboda haka duk abin da muke aikatawa wato kenan babu abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba to yau ga musulmi da makaman da muka dawo ba dogon karatu zamu yi ba mun zo karshen wannan aya wannan sura mai albarka ita ce suratul anfal zamu kuma dasa aya a nan gurin akwai jawabai da malamai za su yi mana akwai kuma nasihohi da za a yi mana da kuma addu'o'i da za a yi mana da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka fada daga farkon wannan wata zuwa wannan lokaci Allah ya sa mu amfana da shi Allah madaukakin sarki ya tara mu a gidan aljanna kamar yadda muke taruwa a wannan guri fatan Allah madaukakin sarki ya gara da mu abinda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana kusurin Allah madaukakin sarki ba mu iko mutukin nan gyara wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh